كتاب بتاع. أما بعد إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا بيير جواتر رمضان هجرة سبب أن ببرقلين تكاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبو ديرة ليهدو لأربعين دكات ربي من ديري ليلة عشرين بيو جواتر بيو شكرا دبو بيو عشرين دشرا أولا مصلاتي قصد الرحمة Muna roƙon Allah subhanahu wa ta’ala yi mana rahama, wanda ya gina wannan masallaci a matsayin makafi zuwa ga iyayensa. Muna roƙon Allah ya ji musu, yi musu rahama, ya sa su huta, kuma Allah ya sa duk abin da za a yi na aiki na sakamako, Allah ya kai sakamakon zuwa gare su. Rabuwar mutane da suke so su yi irin wannan, Allah ka ba su dama. Wanda ba su samu dama ba, kuma muna roƙon Allah ya ba su kyakkyawar niyya. من فارا تفسيري تكون سورة الحديدي سورة الحديدي كتتي سورة عمسن دبقي حديرا القرآن حديا من قيا آية شلا زام تايش آية تبقي آمنوا بالله ورسول أكرم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
Allah ta'ala ya ce, Aminu billahi, ku imani da Allah, wa rasulihi, sannan ku imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan wa anfiqu ku ciyar mimma daga abin da ja'alakum Allah ya sanya ku mustaklifina fihi, za ku zamanto khalifofi a kansa. Shi ne malamin ya ce mamallaki da fili abin da aka sa kuka zama mamallakan shi lokacin da kuke rayuwar duniya. Ballazina amanu min wanda suka yi imani a cikinku wa an faku sannan suka bi umarnin Allah suka ciyar da dukiyarsu. Lahum maghfiratun lahum ajrun kabir Allah ta'ala ya ce suna da lada wanda yake ainihin wato babba. Allah ta'ala da ya ce aminu billahi ku imani da Allah wannan umarni ne sannan wa rasulihi kuma ku imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma umarni ne wannan ayat ita kadai ta hada rukunin imani guda uku rukunin imani kamar yadda kuka sani guda shida ne ayoyin alkur'ani guda biyu sukan faɗi biyar a jere amma na shida bai fitowa fili sai malamai suka ce na ɗayan idan aka amfana yana da alaƙa da na ƙarshe ayar farko shi ne laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakin al-birra man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي آية تبيو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم تنك لزاهر القرآن زي مبير أتفعه أما ما لم يسك شيء قداش لدي صبو دمي nan da ya ce aminu billahi ku imani da Allah saboda imanin da Allah yana da alaƙa da imani da ƙaddara ita kuma ƙaddara tana da rukuni guda uku kuma za mu dinga jefa tambayoyi in mun faɗa wacce duk ana cikin karatu faɗin ba tare da tambaya ba tare da shiri ba muka je ko ansa in ta ba da amsa yadda muka fara in Allah ya zama din gaba da ku an fahimta mun ce kaddara tana da rukuni guda uku na farko akwai abin da ake ce masa al-ilmu meye ma'anar al-ilmu duk abin da zai faru kafin ya faru a ilimin Allah ya san zai faru shi ne rukuninta na farko akwai me al-ilmu na biyu akwai al-kitabat rubutawa meye ma'anar al-kitabat abin da kuka ga ya faru kafin ya faru sai da Allah ya sa aka rubuta shi a lauhil mahfuz na uku akwai al-mashi'atu ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kuka ga ya faru bai faru ba sai da Allah ya ga damar ya faru sannan ya faru sai na hudu shi ne at-tanfizu mai ma'ana at-tanfizu shi ne khalquhu halitta abin da kuma Allah ya zartar da cewa sai abin ya faru idan Allah ya cika ma abu sharadin nan hudu ba ilimin shi ya san zai faru sannan ya sa an rubuta ya faru sannan ya ga damar abin ya faru sannan ya zartar abu shi ya faru to babu wanda ya isa ya hana abu faruwa waɗannan su ne rukunin imanin da kankara saboda ka wata rana muna cikin karatu haka za mu iya yin tambaya kuma kamar yadda muka ce daga nan da muka fara tambaya duk wani abu da za mu faɗe shi haka mu ce akwai abu guda kaza mu an rage idan mun zo mun yi tambaya duk wacce ta ce in Allah ya da akwai cututtukan da za mu dinga baya to wa'annan in an kalli aminu billahi ya haɗa rukuni guda biyu na imani akwai kaddara sannan akwai shi kuma imani da Allah to ba a cewa mutum ya yi imani da Allah sai ya kudirci abu guda uku a kan Allah na farko dole ki yarda cewa Allah akwai shi shi ne abu na farko dalilin fa da ya sa yanzu ya saukar da wannan littafin muke karantawa yadda da cewa wannan alƙur'anin magana ce ta Allah dalili ne cewa akwai Allah dan wanda babu shi babu yadda za a ci yayi magana abu na biyu in kika yadda akwai shi sai ki dawo kuma ki yadda cewa samar da halitta daga babu da samar da buƙatar halitta da ɗaukar nauyin kulawa da ita Allah ta fi da iko wannan to wannan sai ya kai ki mataki na uku in kin yadda akwai Allah kuma duk abin da ku gani a matsayin aya alama ne na aje shi Allah kan dauku yadda cewa akwai shi idan kin yadda cewa shi yake samar da halitta ya samar da buƙatar ta kuma shi ya ɗauki nauyin kulawa da ita da wannan ne ma ya cancanci suna ar-rabb sai kuma sai ki tafi mataki na uku mai mataki na uku sai su yarda cewa to ba kuma wanda ya cancanta a bauta mai da gaskiya sama da ƙasa in ba shi subhanahu wa ta'ala ba to sannan mataki na huɗu sai su yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye da sifofi waɗanda suka dace da shi subhanahu wa ta'ala saboda haka yanzu shi ma inda za a tambaye ki a ce miki me ma'anar imani da Allah sai ki ce abu na farko mutum yin imani Allah akwai shi abu na biyu mutum yin imani cewa Allah shi ke samar da halitta ya samar da buƙatar ya kuma ɗauki nauyin kulawa da ita abu na uku Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya cancanta abokawa sannan abu na hudu sai ki yadda Allah yana da sunaye da sifofi wanda suka dace da shi subhanahu wa ta'ala a mutane ne za ku iya ganin za a iya samun mutum suna amma sunansa bai dace da shi ba a iya sa wa mutum suna aminu jib sai zama a duhu jib makiyin addini ba sa wa mutum suna nasu jib da makon ya zama addini yake taimaka sai kaga hajin wuce da addini yake rubujewa amma ba yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala duk wani suna da yake da shi to wannan sunan ya dace da shi subhanahu wata'ala yanzu mun faɗa abu guda takwas kenan ta bangaren imani da tsaggara mun faɗa hudu ta bangaren imani da Allah mun faɗa hudu mun ce inda za a tambayi wata a cikin ku a ce me ma'anar imani da Allah mun ce abu na farko shi ne ta faɗa cewa abu na farko mutum ya yi imanin cewa ya yarda cewa Allah akwai shi abu na biyu shi yarda cewa shi yake samar da halitta daga babu ya samar da bukatun halittar kuma ya ɗauki nauyin kulawa da halitta abu na uku shi yarda cewa ba wanda za a bauta wa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan abu na hudu shi yarda cewa Allah yana da sunaye da sifofi wanda suka dace da shi subhanahu wa ta'ala don haka sai Allah ya ce mana aminu billahi ki imani da Allah sannan wa rasulihi sannan ki imani da dan sakon da ya aiko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa anfiqu kuciyar mimma daga Allah bai ce duka yasa za ku ga zakka ta wajibi ma idan mutum ya tara kuɗi sai a ce ya ɗauka ya kasa kuɗin gida 40 ya ba da ɗaya shi ya riƙe 35 amma akwai wa'inda wannan ma fa ya gagare su ba sa iya za su tara kuɗi Allah ya jarrabe su ya ce su ɗauki ɗaya su bayar su riƙe 39 wannan jarrabawar ma sun kasa cuta ya sa Allah maɗaukakin sarki sai ya ce daga abinda khalifanci muka sa ku in ji Allah subhanahu wa ta'ala me ma'anan khalifa duk wanda ku gan shi da kuɗi yanzu ku ne kashi aikin gida ke da kanku kuma ya mutu wani ya zo ya nuna kanku shi abinda ke faruwa yanzu shi yasa yake mu mallaki na fiki abinda kuka mallaka a ciki mutane da dama akan tsorata su kullum cewa su sake su yi wa kansu kada su sake su yi wa kansu kada ke riko da sababi yana da amma asali ɗan adam ba shi da kowace irin dabara ko ƙarfi in ba abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara ba don haka in aka kalli kowace jaha masu arzikinta na kuwa kaso 90 cikin 100 nata ba dukiya aka mutu aka bar musu gado suke arziki ba Allah ne kuma ya ga dama musu arziki alma hasali mafi yawanci wa'inda ake ban musu gado kuma Allah ya taimaka ba an ban musu tarbiyya ta kirki kafin gadon kuma ga kuɗin da ake ban musu bai cika musu amfani ba saboda ɗabi'ar ɗan adam wallahi duk abin da aka baka a sama ka same shi baka wahala ba bal'ima yake da shi a wajen mutane ba kusa za ku waya yaran da ya taso ba ga an mai tarbiyya ba ya zai yi mance na tsansu sai ku ga cewa in gidaje aka ban mai sai ya je ya ɗauki wani filin ya siyar ya zai saka kuɗin a bayan mota da shi da abokansa su shiga gari sai kuɗin ya ƙare shi ke nan ya sake dawowa ya sake ɗaga wani ya siyar tun yana da abin da zai siyar har sai an kai babu abin da zai siyar bayan za ka duna akwai wa'inda iyayensu da suka mutu suka tara musu kuɗi suka rasa yadda za su yi da kuɗin a farko ka duba ka gani wai mutum sai ya taso tun da Kaduna wai ya taho bokicin waina saboda kawai tun da ake waina a Kaduna ba ta mai ba wai sai ya taho wai ya taho bautucin waina tun daga bauti zai haihu mota ya taho abin da ya kawo shi bauti kawai ya zo ya zo zai taho waina ne wannan shi ne abin da yake ainihin wato yake faruwa wannan shi ne abin da yake faruwa don haka mun faɗa wa mutane mun ce mutane su yi ƙoƙari kowa ya gina wa kansa lahiran nan da kai shi ba za ta rayu shekara 50 ba 60 sai mutum yana lahirar su da kanki ba bayan ba su kina tsammanin wasanki ne zai tashi ki gina wannan lahira. Billahi allazi la ilaha illa huwa fadi. Wannan ita ce magana ta gaskiya. To musamman ma ku mata sai da hali yawa. Wannan karatun ɓangaren maza ne yawa. Ku idan kana da mace guda kusa a gida kaga kullum suna rigima duk su hudun sun riga sun yanke hukunci da za ka fara kusa. Haka ba ne? Idan na saurari kyakkyawan wata mata tana ba da labari mijinta ya tsaro mata ita tana haihuwar ‘ya’ya mata waccan da ta zo daga baya tana zuwa sai ta fara haihuwar ‘ya’ya maza. Sai wata ƙawarta ta zo ta zuga ta ta ce mata su zo su shiga bokaye da malamansu. In fa ta bari matan nan ta ci gaba da haihuwa ƙuran da kudin mutum din yi mutu matan nan kai za ta kwashe dukiyar nan ba. Aka je aka yi mata asiri sai da aka yi shekara goma mutum zai iya alaƙa da ita. Shekara goma zai iya alaƙa da ita. Saboda gudun kada ta sake haihuwa saboda ita tana haihuwar mata ita tana haihuwar maza in mijin ya mutu ko za ta kwashe dukiyar. Wannan fa shi ne lissafi. Yasa in namiji ya mutu in ba ta aika ba mace ta ma gane addini. Billahi allazi inda da dare wata ba za ma ta yi ta ɗakin da ta mutu ta kwana ciki ba. Dan ganin take kamar za ka zama fatalwa ka rike ta kuma lahira ta. Haka take gani. Saboda haka duk ɗalibin rigingimin da ake a gidaje waɗannan suna daga cikin asasi. Yanzu da family planning an ci yinsa haramu ne. Yanzu an gano yinsa jihadi. Amma za ku ga wanda yake gidan shi yanzu a kuma kuɗi. Billahi allazi la ilaha illa huwa matar za ku ga har gasar haihuwar suke. Duka saboda ne. Saboda kuwa yana ganin a haihuwar gwadon abinda mai gidan zai mutu ya bari. Eh? Gwargwadon irin kasan da za ta ɗiba na adadin ‘ya’yan da za ta tara. Sai ku ga an zo har da su haihuwa ake a gidan. Ana rige-rige, ana ainihin wato tsire-tsire. Kun kuma matan ne su ma yanzu abin ya juya. Ta yadda in mace yanzu tana da wani abu a hannunta da wuya ta gane wace son ta matan Allah. Da wuya. Kuma yadda namiji mace ke iya zama sababin tafiyar sa lahira saboda abin da ya tara. Yanzu wannan yana haifarwa da mata matsala. Su da ma mata wanda ya fahimci shi ya bani su ko kansu da kuɗi ka nemo su kuɗin su kawai. Kuɗin su yadda ka san kuɗin tsafi ba ci ake ba ma shi ake ba tarawa su ake. Kai dai namiji sai Allah ya ɗora ma wani. To da yawa sai su ga mata da kuɗi sai su yi tsammanin bari su lallaɓo su aure su in suka aure su za su ci banza. Ba a yi wa kuɗin mata haka. Wani ya auri mace saboda kuɗinta yana ganin cewa zai iya amfana da kuɗin in ya zo kuɗin bai ci ba. Maganan sai san kuma to yanzu wata hanya za a bi a tura ta lahira. Sannan an tura ta lahira ita ma yanzu an zo za a yi rabon gado yana na mace ai kun ga dole da nashi kasan a ciki ko. To sai ya zama to rayuwar saboda mutane sun saki Allah kowa yana cikin hatsari yanzu mazan da matan. Shi yasa kuka ga dukkan ɓangarorin guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su ke ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wallahi wallahi matan da kuke aura da ‘ya’yan da kuke haifa a cikinsu akwai maƙiyanku ku yi taka tsantsan da su. Yanzu nan yau da asuban nan na ga wata maganar kidnapping cewa wani wai budurwar shi sai ta ba shi shawara tana son kuɗi tunda babansu na da kuɗi a je a ɗauki ɗan wasu. Kuma ya je ya gayyato waɗanda za su ɗauki ɗan wata kuma aka ɗauke shi. Aka ɗauki ɗan wasu wasu dai ubansu ɗaya saboda aka da kuɗi a hannun babansu da shawarar budurwar shi. Tunda tana son kuɗi ta rasa yadda za ta yi kawai sai ta kawo mai kula ɗin ga za a yi kuma ya yadda. Aka zo aka shirya. Yanzu dan Allah ɗan da kai ka haifa a yanzu ana iya hada baki da shi a kinnafin uwa shi din mun gani ana iya hada baki da shi a kinnafin din baban shi mun gani a kinnafin din uwan shi mun gani idan wannan dan idan saboda shi kika tara arziki kika bari landa kika bar duniya kika koma zuwa ga Allah me kike tsammanin zai yi na alkhairi wai da niyyar Allah kai sakamakon zuwa gare ki babu shine halin da muke ciki da haka sai Allah matsaukakin sarki ya ce allazina amanu min wannan suka yi imani a cikin ku suka amsa kiran Allah suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah wannan wa anfaqu suka ciyar lahum ajru kabir suna da lada da haka wannan ayar da ta faɗi imani da Allah da imani da manzon Allah sai kuma ta faɗi ciyarwa akwai alaka tsakanin imani da Allah da annabi da ciyarwa so da galibi da ruwa da imani ba su da haɗuwa ba ana gane wa wannan yasa a wani gurin kamar da za mu tarar Allah ya ce wa amsiku ciyar mimma razaqnakum daga abin da muka rasa ku da shi kana kafin nan sai da ya kira masu imani da ya ayyuhal ladina amanu la tulkum amwalukum ولا اولادكم عن ذكر الله سيتي ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون سيدي كرام في ايمان الله وانا سيتي تو ام في كوكشير دغا ابنده مكا ازرتا كو دشي saboda ni Allah yake min kulli an ya ati ahadakum al-maut tun gabanin mutuwa ta zo wa sai ku a lokacin fa ya kula sai mutum ya dinga cewa rabbi ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib ina ma aman jinkili zuwa wani lokaci fa asaddaka lokacin zan yi sadaka wa kun min shifa min salihin zan kasance daga cikin bayan Allah na kirki Allah yake ina walan mu'akhir Allah nafsa Allah ba zai jinkirta ma kowace rai ba idan da ajalu ha in ajalin ya kai shi yasa sanan Allah sai ce ciyar to da haka in dai dukiya ce mutum yake da ita ko ɗayan biyu ne zai samu ko bayan Allah ya baka daga baya ya jarrabe ka kana ji kana kani ƙarƙariyar tattalin arziki ya same ka babu kuma wannan yana faruwa kun gani nan gurin duk wacce za a daga ta san wani mutum da a baya da yana da arziki Allah ya jarrabe shi ya dawo babu daga baya ko kuma na biyu mutum ya tara ya mutu sannan abin da ya tara shi din ya bar abin da ya tara ɗayan biyun nan ko ka samu a karan farko Allah ya jarrabe ka da babu daga baya ko in babu ba ta zo ba abin da ka tara kana ji kana tsallo dole ka tafi ka bar shi don ba a zuwa lahira da shi da wanda ya samu Allah ya jarrabe shi da kare tattalin arziki da wanda ya samu mutuwa ta cin mai da arziki a hannunsu duka daga baya abinda kawai mutane za su ke tunawa shi ne alheri da taimakon da kowanne ya yi musu a lokacin da yake da dama shi yasa an sha samu wani in yana da arziki ya taimaki mutane lokacin da yake da dama za ku ga akwai ɗaiɗaikun mutane da ba sa manta alheri in an musu wani Allah na iya ɗaga shi shi kuma ya tuna alherin da aka mai ya dawo ya yi abin da ake ce masa ramuwa ko sakamakon abin da aka mai a baya wannan ya sha faruwa kuma mutum lahira ya tafi shi ma ka zalika ba abu da mutane za su tuna da shi na alherinsa in ba gwargwadon damar da yake da shi ba ya taimaki mutane a lokacin da yake da wannan dama sannan da a yi a gama daga ƙarshe za a zo yanayin da abin da aka tara na dukiya ba wanda zai gaje shi a duniya Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa inna nahnu nurithu al-ardha wa man 'alayha mu za mu gaji ƙasa sannan mu gaji duk abin da ke bayan ƙasar sannan kowa da komai gurin mu zai dawo Allah ta'ala a aya ta gaba ya ce wa malakum
وما لهم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين
Allah ta'ala ya ce wa malakum wai me yasa me ku ne la tu'minuna billahi me yasa ana kiran ku ku zo ku imani da Allah ba ku imani da Allah ba war rasul me yasa ba ku zo ku imani da dan safan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika ba war rasul al-hadi ko manzon Allah ya dauko ku yana kiran ku da tu'minu bi rabbikum saboda ku zo ku imani da ubangijin dole ku fahimci gaba ta farko da take hada alaka tsakanin dan adam da Allah shine imani in imani ya riga ya lalace ya samu matsala ba baban ki malami bane baban ki ko annabi ne take ko kana da wata alaka da Allah babu sai sa Allah ya bada misalin wasu na kusa da manyan mutane idan annabi Nuhu da aka gama tsufa a farko Allah madaukakin sarki da yace zai tsiratar da shi da iyalansa ya dauka ansa yana ciki matarsa ce ba sa ciki to da ka lokacin da aka gama yace inna ibni min ahli Allah dana fa yana ciki yana na sannan alƙawarin ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin Allah yace kana ya nu inna qulaysa min ahlika innahu amalun ghayru salih saboda yayi aiki mara haka fa la tasalni bima laysa laka bihi ilm abun da baka sani ba kan ma ka tambaye ni inni ahibuka an taqul min al-jahl ka she ta ko ga daga cikin addu'o'in da ake an daga hannu wancan addu'o'in da suka zo inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layl wan nahar li ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض صنع يا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار فننسى يا ربنا اننا سمعنا مناديا الله من جي وني مي كرا wannan mai kiran da ya tsara kira shine annabi Muhammad yunadi lil iman azu ay iman rabbiku to ubangijin ku fa amanna Allah mu kuma sai muka zo muka imani daga tunda sun yi imani sai su nemi cewa Allah ya yi musu kaza Allah ya yi musu kaza shine Allah nan yace wa malakum la tu'minuna billahi me yasa me ku ba za ku imani da Allah ba sannan war rasul alhalin manzon Allah ya dauko ku yana kiran ku ne da tu'minu bi rabbiku saboda ku dauki imani da ubangijin ku fa kad akada minku kad akada min sakku alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dauki alƙawari da ku kun a alamin zarra in kuntum mu'minin in dai kuna da imani sai yace huwa allazi
هو الذي يسر على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم
الله تعالى يسر هو الذي فيه والنندى ينزله yasa aka dinga sassaukarwa ala abdihi akan bawansa ayatin bayyinatin ayoyi bayyinatu an yi amfani da yunazzilu saboda fi'ili ne na nazzala yunazzilu masdarinsa shine tanzila an yi nuna akan cewa alqur'ani ya sauki shekara a kai har shekara 23 ba lokaci ɗaya ba kaman yadda Allah ya ce wa Qur'anan falaqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila man sassaukar da shi saukarwa ke sa da kafirai suka ce wa qalu suka ce laula nuzil hadha al-qur'an wa qalu sun ce dan me ba a saukar da wannan al-qur'ani jumlatan wahida ba Allah sai ya ce kadhalika lanuthbita bihi qur'anaka wa ratalnahu tartila daka a suratul hud da ya ko ba annabi labari dukkan annabawa da ya bashi labari a cikin surar sai yace wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'idatun wa dhikra lil mu'minin daka Allah ya bada labari cewa ga yadda ake to huwa alladhi shi Allah shine wanda yunazzilu yasa aka danga sassaukarwa da ayatin bayyinatin ayoyi bayyinannu ala abdihi akan bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka wannan yana daga cikin gurare da Allah ya ambaci manzon Allah da suna Abu. A suratul Baqara ya ce masa wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Sannan a suratul Amsal ya ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lil rasuli ka lidhil qurba wa lil yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina. Sannan a suratul Isra ya ce subhanalladhi asra bi 'abdihi akaabi farko ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba. A suratul Furqan ya ce tabarakalladhi nazzala al-Furqana ala 'abdihi. Sannan ya fada ya ce alaysa Allahu bikafin 'abdahu. A suratul Najm ya ce fa auha ila 'abdihi ma auha. Sannan nan ya ce huwa alladhi yunzilu ala 'abdihi. Sannan a suratul Jinn ya ce wa annahu lamma qama 'abdullahi. Dan ya nuna cewa duk alaƙar da annabi yake da ita da Allah, to alaƙa ce duk girman annabi da isarsa da matsayinsa har yanzu a wajen Allah bawa. To shi yasa Allah yana so yi maganin kowa sai zaman to bai da wata alaƙa da kowa da kyautu kai bawan shi, bai da mata, bai da wa, bai da ƙani, bai da aboki, ballantana iyayen da in abu ya faru a ce a rafa ta gurinsu a nemi alfahma. Wallahi babu duk wanda kuka ga Allah ya raka maka ne kawai saboda kai bawan shi, in ba wannan ba ba wani wanda yake da wata alaƙa da Allah. Shi yasa da ku ga in ana son zaman lafiya to su bayin su za su ba Allah, ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ne zai bi su. Amma idan kuka kalli tsarin mutane kamar ku in ba Allah ba ne ya juya ya bi su, su kuma za su ba Allah ba. To sai ya ce da ya kuri da kun saboda shi manzan Allah ya fitar da ku minan bulmati daga duhai na shirka wa Allah na kafirci na munafunci duhun son zuciya duhun bid'a duk abin da aka ce duhu ne. To cikin aikin da annabi zai yi Allah ya turo shi don ya tarantar da mutane ya cire su daga wannan duhu ilan nuri zuwa ga ainihin wato haske na tauhidi, haske na ikhlasi, haske na imani. Ki shi yasa malamai suka ce duk Qur'ani inda duk kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa dare da duhu to a kishiyar daren ana nufin tun daga abin da ya shafi shirka da Allah da abin da yake da alaƙa da shi. Sai ɓangaren kuma ana nufin musulunci da hasken musulunci in ba guri ɗaya ba shine suratul an'am. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dan ne kadai Allah ya ambaci wa ja'ala adh-dhulumat, dhulumatin duhaire da aka sani wan nur sannan sai ka waki kuma wannan gurin ba cikin da Allah ya ambaci irin wannan aka ambaci dhulma aka ambaci nur. Sai a ɓangaren matsaloli ne, sai a ɓangaren shi ne alkhairi. Da haka Allah ya faɗa a wani gurin ya ce kitabun anzalnahu ilayka ka littafi nan mun saukar da shi zuwa gare ka da tukurijan nasa don ka cire mutane min al-zulumati daga duhai ila nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Da haka wa inna Allaha bikum, Allah ta'ala dangane da ku ɗinnan halittu da ra'ufa. Wallahi mai rangwame ne a rahimin, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai jinkani. Saboda haka banda rahimin akwai ar-rahman. Inda kuka ji ar-rahman wanda ke yi wa bayi abu saboda ganin damarsa ta rahama ba wai don bayin sun cancanta shi musu ba, shi ne ma'anan ar-rahman. Aya ta gaba Allah ya ce wa malakum
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلِ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
يا فتي إيمان إذا الله النبي لكم إنفاقي آية فرقه وما لكم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا يدو يساكت وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول بسبب لك إيمان إذا الله فقال حال من ذنب الله يلا كذوك إيمان إذا الله فنن الله يتي توشين وان دي سوف الدا ayoyi bayyanannu a kan bawansa annabi Muhammad saboda ya cire ku daga duhu zuwa ga haske saboda Allah madaukakin sarki yana jin tausayo sai ya ce wa malaku Allah tunfiku wa ayyu shay'in wani abu ne yamna'ukum min al-infaq yake hana ku ciwa ba za ku ciyar ba ku fahimci sunna ta Allah wallahi sai ka yi sannan yake ci gaba da sun ka bayar ya ci gaba da baka in ya baka karfi kenan a riki da ka wani abu ne yake hana ku a ce ku ciyar da dukiya saboda Allah amma ba za ku yi ba da ka fi sabilillah saboda addinin Allah ya daga sai yake to wallahi mirasu samawati wal ardi gadan sama da kasa daga karshe ne zama ba na kowa bane na Allah ita dai dama sama ba gurin zaman mutane ba ne gurin zaman wasu halittu ne mala'iku sun ga dan adam ya yi sama wani shishiri ya kai dutsen nan kasar kuma da take gurin zaman dan adam da Allah ya sanya ta matattara kamar yadda yake alam na ja'al al-abda kifata ashe ba mu sanya kasa ita ce matattara kuma a haya'an wa'inda suke rai wa amwata da matattu duk wanda ke rayuwa ne saman kasa ke rayuwa kun kuma ya mutu a sake buɗe kasa a mai da shi cikin kasa wannan shine tsari don haka da wannan gina gina da mutane suke kallo da jiya da za a kawo ta duniya za a koyi lokacin da zai Allah bai ce ya gaji da zaman duniya lokaci ya yi kowa ya tashi zai rusa ka kuma lokacin su ya ya sa wasu da suka ce alkiyama ba za su zo ba Allah sai da ya rantse ya ce na ta'adiyyar nan wallahi sai ta zo kuma yanayin yadda kwanaki suke gudu da wanda yake da hankali ya san cewa akwai abin da su ya faru nan gaba ya san don haka lokaci zai zo a gama rigima za a rusa ta shine abinda Allah subhanahu wata'ala yace walillahi mirasu samawati wal ard sai yace to la yastawi minku ba zai zama matsayin daidai a cikin ku ba a wajen Allah man anfaqa wanda ya ciyar da dukiyarsa min qabl al fath gabanin ay fatahu makka shine fath makkata wa qatal sannan ya ulaika wa in tal na farko wanda suka ciyar da dukiyarsu suka ya idan addinin Allah ya daga a azamu darajatan sun fi girman daraja a wajen Allah min alladhina anfaqu wa kan wa'anda suka ciyar da dukiyarsu min ba'du bayan fatahu makka wa qatalu suka yaki bayan fatahu makka sai ya ce amma wa kullun kowanne daga cikin su shine wa kullu wahidin min al-fariqain kowanne daga cikin bangarorin nan guda biyu وعد الله الحسنى الله يا اي مسا القول الحسنى انت في الجنه اما با يد ذا اي الجنه متمن في زمن تو يا رجا يا غبا شي وجن اي يا زمن تو دك ساكمكون تي شي يسا قران في بمبن تكان المهاجرون لكم الانسا ولا وجن فدس افرقو اتكين القران تو الجنه المهاجر wajen Allah ba za ta zama daidai da waɗanda suke ansar ba ne a cikin mutanen ainihin wato Madina saboda wahalar da waɗannan suka ainihin wato sha ta bambanta da wahalar da waɗannan suka sha to mu dai koyaya ne dai ma mu je samu mu shiga cikin to mu ba ma ta wannan ake ba mu dai in ce za a tila daga wutar to a tira ita ce magana da ake da haka sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah dangane da aikin da kuke yana gani kuma kwararre ne ya san abin cinsa da bayansa aya ta gaba ya ce
فيضاعفه له وله أجر كريم
الله تعالى يكفي من ذا الذي وليل والنند سبحان الله زيبا أن لا رنشي اتشاور رنشي شين ينفق في سبيل الله وعيزي فتود دوك يسا يتيس دائك سمود أن لا شين رنشن ذاك بايا duk wanda ya dauki kayansa ya ba Allah kun san ya bada kayansa wajen wanda in an ba shi ajiya baya tunarka to da ko wani bawan Allah yana yawan kudin sai baya yana yawan wasu ka zo suka same su kace abin da yake fa yayi yawa to da haka ayan ce a bada kalilan sai Allah ya bada kaliya sai ce masa da Allah barin tunbe ku idan mutum yana saura a gidan da ba nashi nan da ya gidan shi zai tashi dan labarin kayan shi yake a wancan gidan ko tattara kayan shi yake kabiye gaba ya kaga wani in ya tashi habbulan shi ya ce musamman an yi rashin sa a dama gidan haya ne an mai guda kai wayarin din da yayi ma a gidan shi ya cire saboda yanda zai tashi daga gidan da ba nashi ba zai tafi gidan kansa wannan duniyar da mutane ke zauna a cikinta duk mun yadda cewa ba gida ba ne da jini dan da wanda ta mutu in ka je ta ajiya ko gaisuwa ko da kanku na ku ce wanda ta riga mu gidan gaskiya ashe makomi wannan da kike zo na wallahi san ba gidan gaskiya ba ba gida ba ne da yake da kanka ko dan hankali shi ke kwashi gidan bayansa daga inda babu tabbas ya ce inda yake dawa ya kwashe kayansa daga gidan da ba nashi ba ne ya kai wa gidan da ya san nashi ne shi yasa Allah sai ya ce to wa zai ba Allah rance kyakkyawan rance shi ne ya mutu kofi sabilillah aradan hasanan shi ne nafaqatul ikhlasu wa tibbi nafsi rance mai kyau shi ne gidan Allah sannan kuma ka bayar da shi da dadin rai sannan kuma ka bayar da abu wanda ka fi so a lokacin da kake son ka waye ne wannan to haka na sha faɗa na cewa da masu karatu da masu mulki da wanda Allah ya ba su arziki da zaran mutum bai gane jarrabawa ba ce to shi ke wani lokaci naku mata ya fi matsala gaskiya ko gidan biki aka bi ya kanu masu ɗan alaman kuɗi akwai gefe suke kuma gaisuwan ma ba ta kowa ke amfama sani selectin tukuna sannan da ta shi da mace ta shigo ta kalle ta farko a ga tukuna ta kan ka san kafo da aka cika sa wace jaka ta rubu wace irin waya ce ke hannunta daga nan an mata ajin da wannan ya kamata a yi mu'amala da ita ko bai kamata ba a daidai lokacin da Allah yake tawala nisa'un min nisa'i kada wasu mata su wulakanta wasu mata a sa an yi kunna khairin min hunna domin matan da kuke gani ku yana da tankewa wannan gidi ne to na duniya amma ko a gurin Allah su fi kwalli to kada ya zama nuto ma'aunin wata ma za ta iya zuwa da irin wannan shigar ta alfarma amma ba a sani ba ɓarauniyar ta iya wannan sai an saki jiki da ita kawai lokaci ke sai saboda ga mutane da ƙasa ce gaba yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa to saboda haka idan kina da miji Allah ya buɗa miki ta hanyar shi kika zama wani abu duk abin da zai bayi zuwa ga wulakanta mutane to ki hankali da shi ko kuma ku ji tsoron Allah ku dinga mutunta mutane saboda za ku ga ko shugabanci aka dora wa mutum kamushin wahala da mata ƴan uwanta suna gana a mutum ya ga a ci ita za ta shiga gaba su bita mai mayuwa to din yana daga cikin abin da ya haifo wa da gidajen ku na aure matsala ko ka kasa zaman lafiya za ka ko ila kun yadda akwai seniority amma gidan aure ne ku yadda za ka kasa zaman lafiya yanzu yau wata in ta gama digiri a cikin ku wannan shekara duk ma'aikatar da za a ɗauke ta aiki in ta je ta samu wasu ma'aikatan a can ko da ƴan uwanta ne mata wata ta shekara goma tana aiki wata sha biyar tsakanin ku da Allah a tsarin aikin gwamnati ku seniority kuma wajibi ne wacce aka ɗauke ta aiki yanzu tana da digiri ta samu wata tana shekara goma sha biyar a ma'aikatar tana da digiri yanzu tun da ta riga ta fara aiki tana da working experience kuma ta da shi za ta girmama ta kuma za ta girmama ta ba amma in gidan aure ne ta shigo sai ta ce ita ma mata ce ita ma mata ce maganar girmamawa kuma ko da fa wacce ta tarar ta fuskar shekaru ta girme ta wanda tsarin rayuwa yana nuna cewa ba wai shi a gidan aure ma a nan wajen karatu ko da za ku haɗa a watsi duk wanda wani ya girme wani ɗabi'a mai kyau ya nuna cewa wanda ya girme ka ka mutum ka shi amma za ku ga a gidajen aure babu wannan tsakanin mata mulaka sai mace ta zo ta samu mutum da matarsa sun yi shekara goma sha biyar tare wata ashirin da mijin duk wahalar da za a sha na rayuwa a isa za ka ta yi haƙuri babu daga baya Allah ya kawo ita kuma shigo wata gidan wata ƙaddara ce rubutacciya da Allah ya tsara sai ta shigo da maimakon in ta zo ta mutunta wacce ta samu fitina ina wasu ma zuwa suke da niyyar cewa waɗanda suka samu a gidan sai sun fitar da su musamman a lokacin da duniya ta shigo wannan fa yana daga ciki ba ya hana gidajen ku zaman lafiya wa ji tsoron Allah waɗannan ɗabi'u kuma za ku ga tun daga makaranta yanzu yau idan kika je za ki fara aji kai a secondary school sai kika samu NSS3 wasu ma wannan abin da ya shafi da ake cewa ne prefect ne Allah tare da 'yan uwanki ne mata saboda sun ba ki shekara shida a makaranta tsakanin ku da Allah akwai seniority kuwa yadda ɗaliban 'yan uwan mace suke iya sa ta abu saboda suna prefect a makaranta ta hanyar za ta yi suke ba za ta yi ba kuma ta haƙura ko ba ta yi niyyar za ta yi ba su sa ta dole sai ta yi dan Allah akwai wata mace da za ta yi da ta yi ma wata irin wannan girmamawa a gidan aure saboda ta girme ta kuma ta same ta tsakanin ku da Allah me yasa kuka yarda da wancan tare da neman karatu ne kawai amma me yasa ba kwa yarda da wannan tsarin tare da wannan tsarin yana da alaƙa da aljanna ku da wato wala ka ku tsoron Allah wannan tunanin ba wai shi a zaman gidan aure ba a ko ina ne duk wanda Allah ya haka ku mu'amala da shi in ya girme ku ya tsara ku shekaru girmama shi ku mutunta shi gwargwadon shekarun da ya ainihin wato ya ba ku kuna faɗa muku Allah ya yi muku albarka babban muskilar da kuke fama da ita daga ciki shine kuna da san kai da yawa ko ba haka ba ne to yana daga cikin san kan ku kuma su ya hana ku abubuwa da yawa na rayuwa to idan mace ta samu mijinta ko kuma ke kina so za ki shiga wani gida kin samu wani da matarsa za ki aure shi ba za ki gane irin zafin da ita take ji ba sai lokacin da ke kuma abin ya zo kan ki ke sa sai kun ga an auro wata ta biyu ta tarar da wata ita kuma daga lokacin da ta ji labarin mijin zai tafi ta uku in ba sa a ba za ka gaba da ta farkon kake rigima bai zai da ta biyun za a dawo ana rigima ita ta shigo ta sake dawowa ta ce kuma ta rinki da Allah wata ba za ta shiga. Lalla mun ba san ke ba me yasa wannan. Eh? Aka san ke ne ke kawo wannan hali. Da shi yasa kullun nake ce muku. Matar da kuka tare tare da mijinta wata ma an ɗauki shekaru. Ke yanzu za ki shiga gidan to ki haƙuri. Ke take ɗauke ta kwata mutuncinta ba. Daidai take da wallahi mutumin da yana zaune lafiya aka je aka sa ayon a wuta. Sai da ya zafi ya ja sannan aka zo aka danna mai shi aka nan baya aka ga. Kai ga kunan a tambaye ku. Tsakanin ku da Allah in za a yi wa mace kishiya musamman matar da ta dace da miji. Na tabbatar wallahi tana jin zafi sama da misalin da ta bayar. Eh? Haka ne ko ba haka ba ne? To yanzu wacce za ta shigo ta sanadinta aka samu wannan raunin. Wala mutumin da ya zama sababin samun rauninka a daidai lokacin da kake jinya kana buƙatar lallashi kuwa ka buƙata. Kana buƙatar maganganu masu kyau kuwa ka buƙata. Wannan abin ne waɗanda su kuma za su shigo ba sa ke. Wata ma sai kaga tun kafin ta shigo gidan namijin wani an yi rashin sa'a ya buɗe wa matarsa ƙofar da ya buɗe ƙofar da wata tana iya takuwa wai da sunan yana son ta tazo har gidan shi ta zo ta ci mutuncin matar shi kuma ta fita lafiya. A ga da zaran an yafa shi kayan gida ka riga ka kunna ne wuta sai dai da haji. Saboda haka waɗannan ɗabi'u ku ji tsoron Allah ku daina su tun kin je kin samu wata za ki shiga wani gida farko ki sa alinta cewa abinda za ki na ibada bauta ma Allah za ki shigar da niyyar zaman aure ne ba da niyyar don cutar ba ko a cutar da ke. Sannan kullum shi Allah ya gama maganin mutane da ya sanya akwai gidan da yake akwai sakamako. In kika je kika zauna da wata ba don Allah ba kika yi amfani da makirci irin naku na mata kika cutar da ita daga ƙarshe dai ai za a mutu. Za a ji gaban Allah za a tsaya ranan kwayi sai an mai za ta so. Kuna kuma na tabbatar da jin mai hankali shi ne wanda yake amintuwa ya yadda gara a ji gaban Allah shi yana neman hakkin shi a wajen wani an cuce shi. Da a zo gaban Allah ana nema a gurin ka kai cuta. Kuma ba maganan addinar wa dirhamu innamal hasanatu wassayi'atu. Haka manzo Allah yake. Ba maganan waye yanzu tunda ana neman hakkin ki bayar ba wannan karatu yanzu kawai maganan aiki ake yi mai kyau da mara kyau. In kina da aiki mai kyau a ci ba wacce kika cuce ta a biya. In babu a ɗibo aikin da sai mara kyau a tunga miki. Shikenan fa abin da za a yi. Don kun fahimci wannan duk tsoron Allah ku cire son zuciya ki daina cutar da mutane ta wannan hanya. Sannan za ku ga mace tana da ‘ya’ya mata tana so ta aurar da ‘ya’yanta su tafi wani gida su zauna amana lafiya lau. Amma ita an kawo wasu ƙarƙashinta ta hana su zama lafiya. Tsakanin ku da Allah ana samun wani kuwa a samu. Ku ji tsoron Allah waɗannan ɗabi'u ba ɗabi'u ba ne na kirki a daina su. Allah subhanahu wa ta’ala ya samu zama da duniya lafiya. Ku da aka sai ce faida ita ko da ku Allah sai ya lullunta masa. Shine fuyoti ya huta wa ba ku sai ya ba ta sakamako ala in fa'ihi a kan ciyarwar da yi a ba'afan kasira ninki babba wani kuma adarun karim sannan yana da lada wanda yake na karanci in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka yana cikin dalilin da ya sa ko ga Allah na kiran masu imani sai musu al-muflihuna saboda kalmar al-muflihuna daga al-fallahu. Yanzu manomi gonar da za a je a ce an shuke buhu ɗaya na hatsi an yi kalli gonar ta san cewa gonar tana da girma ko idan an shuka buhu ɗaya na hatsi a gona ai watakila idan an zo girbi ana iya samun buhu dubu ko duk wanda ya aiki a duniya in an je lahira ba wai kwatankwacin abin da ya a nan aiki ba za a tsaka ba. Yadda kuka san manomi a duniya yana iya shuka buhu ɗaya a gona ya samu buhu dubu. To haka Allah in zai wa bayi sakamako gobe alkiyama a kan wannan tsarin zai kira musu sakamako. Me yasa aka kira masu imani a cikin musu al-muflihuna? Allah madaukakin sarki ya sa mu samu babbar rabo gobe alkiyama. Abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada, wannan muka kusa ya Allah ya yafi mana. Kowa da buƙatar saka alkhairi anan Allah ka biya masa. Abinda muke jin tsoro na sharri ko abin na kusa da mu Allah ka nisanta mu da shi. Abinda muke fata na alkhairi ko yana nesa Allah ya kawo mana shi kusa. Allah ka zaunar da kasan mu lafiya. Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya. Allah ka shiri shugabannin mu. Allah ka sanya tausayi da jin kai da rahama a zukatansu. Allah kada ka sanya su zama azaba a kanmu. Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardiyat al-jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.